نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوتن بير وتمسلين في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ذو مدينة na da hekara 1441 wanda yazo daidai da 14 ga watan 1 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kaset din mu na 6 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz littafin Dr. Al-Allama Abdul Azim Al-Badawi Allah madaukakin sarki ya haska ka kabarin sa da hasken rahama a idan jama'ar musulmi ba su manta ba babin da ke magana akan komai shi da kitabul fahara wanda muka yi babul miyahi babin da ke magana akan ruwa da kuma yadda yanayin sarkakuwar ruwa yake idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tattauna mallan ya kawo mana hadisi waɗanda suke nuna mana shi dai ruwa dai mai zarki ne babu abin da ke mai da shi ainihin wato najasa sannan kuma ya kawo mana akan cewa dangane da kogi huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu mun tattauna wannan hadisi da kuma abubuwan da suka kunshe shi dangane da fasarar da malamai suka yi musu amma daga ƙarshe abinda muka fita da shi shine dukkanin wani ruwa madamar bai fita daga cikin sukukunsa guda uku ba sanannu shine kamshinsa ko ɗanɗanonsa ko launinsa to duk abin da ya fita cikin wannan ruwa matuƙar bai canja shi daga waɗannan abubuwan ba to wannan ruwa mai tsarki ne za a iya yin dukkanin wata ibada ko wani tsarki da shi waɗannan shi ne fasara hadisan sannan muka ce abu na biyu dukkanin ruwan da baya ɗaukar ma'anar sunan wani abu daban in ba ruwa ɗin ba to ko da ka gan shi da wani yanayi matuƙar abin da ya fi da cikinsa ɗin bai zama najasa ba to wannan ruwa mai zarki ne misali dukkanin ruwan da ya zamanto ana kiransa zoko to wannan ka ga ai zoko ba najasa ba ce amma shigarsa da ya mai da shi zoko to ya fitar da shi daga al'adarsa ta ruwa don haka ba zai yi sallah ba ba zai alwala ba ba zai zarki ba duk ruwan da ake kiransa kunun zaki ko ake kiransa coca cola ko ake kiransa ainihin wato juice ko wani abu makamantan haka madamar an canja shi daga sunansa na ruwa ya koma wannan to lallai ba zai yi alwala ba ba zai yi ainihin wato zarki ba ba zai wankan jaraba ba ko wankan jinin al'ada ko wankan jinin bi'i ko wani abu makamantan haka amma ko abin da ya shiga cikin ruwa duk abin da ya shiga cikinsa matuƙar bai canja masa waɗancan ɗanɗano ko launuka ko siffofinsa guda uku nan ba da wannan ruwa yana nan akan zarkinsa da ba kun fahimci magana shine abin da muka fita da shi a ainihin wato satin da ya gabata dangane da wanka a cikin kogi suka shiga sai abubuwa karnuka suna shiga wane ne duk wani abu da ka sani dai ba tarkar da ba ta shiga kogi haka da kuma haka ba amma annabi ya ce ruwan cikin sa ne menene saboda me yasa ruwan kogi ruwa ake kiransa ko kuma wani abu daban ruwa ake kiransa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko in ka gaihi da launi ta iya yiwa launin kasar ne haka launin yanayin gurin ne haka amma dai ba wai tsantsar najasar ne ta mai da shi haka ba don haka annabi ya ce ko yaya kaga ruwan kogi sunansa mai tsarki duk abin kuma da ka gani a cikinsa ya mutu ma damar abin nan ya halatta a ci shi to wannan abin ainihin wato halal ne a ainihin wato ci wannan kenan sannan hadisi na biyu dangane da ruwa mai tsarki ne ba abin da ke mai da shi najasa mun tattauna mun kawo maganganu da malamai suka yi amma daga ƙarshe mun rajjahar da cewa fassarar wannan hadisin tana ɗaukar ma'anar cewa dukkanin wani ruwa in dai ba ya canja daga waɗancan abubuwan guda uku ba yana nan a tsarkinsa ko menene ya shiga cikinsa anan muka kawo misali muka ce yanzu kamar ruwa ne a ce ga ruwa cikin drum guda sai aka samu wani yaro yazo ya zuba ludayi biyu na fitsari za a yi alwala da wannan ruwan ko ba za a yi ba za a yi alwala da shi amma muna ƙara faɗa muna maimaitawa ba cewa muka yi he an ɗebo ruwa an cika drum sai a sa ludayin biyu na fitsari a ciki ba ba haka muke cewa ba amma in har haka ta faru wannan yana canja ruwa ba zai alwala ba baya canja shi saboda bai canja launin sa ba bai canja ɗanɗanon sa ba bai canja ƙanshin sa ba jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko saboda haka abin nan najasar bata rinjaye shi bata yadda za a ce ba za a yi alwala da shi ba ko ba za a yi tsarki da shi ba ko ba za a yi kaza da shi ba wannan duk mun yi bayanai satin da ya gabata saboda haka mun fitar da wannan sannan dalilin mu akan haka akwai rijiyar buba'a wanda mun karanta hadisin ta anan sahabbai suka tambayi manzon Allah anatawabba'u min bi'ri buba'a ma ya alwala da ruwan rijiyar buba'a wa hiya bi'run yulqa fiha al-hiyab wal kilab wal kaza wal kaza rijiya ce wanda ana jefa kunzugu na masu haila da wane ne amma tare da haka tunda waɗannan abubuwan da suke higa cikin ta ba su canja ruwan daga yanayin da yake ciki ba annabi yace ayi alwala da ruwan ina fata an fahimta ayi alwala da ita kuma ko yanzu muka faɗa muka ce a cikin rijiyoyin mu ka je kauye ka gani ka sha mamaki ba abin da baya faɗa a cikin rijiyoyin su haka ne ko ba haka ba wata ran akuya ma ta faɗa ta mutu a ciki a ɗauko ta a tsamo ta kuma a ci gaba da ɗiban ruwan ana alwala ana wanka ana komai da shi shiga karkara kai ne nan ɗan birni zaka buɗe famfo ko shawa so haka suke rayuwar su ba gaba ɗaya jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko so mun tattauna akan waɗannan mas'aloli da fatan Allah ya dace da mu to za mu tashi yau babun najasaci babun da ke magana akan menene najasoshi jam'in najasa najasat annajasa ita ce jam'i abin nan mufradi annajasatu in kasa alifun akan ja najasatu kasa alifun gaban jimun da sinun din nan to ya zama jam'in najasoshi kenan da yawa malam yace annajasatu jam'u najasati annajasat in aka ce annajasat jam'u najasa wato abin nan fulura ne na najasa wato jam'i ne na najasa wa hiya kullu shay'in yastaqdiruhu ahlut tabai'i shine dukkanin abin da masu dabi'a kubutacciya ahlut tabai'i salima masu dabi'a kubutacciya suke kyaman shi ba sa son mu'amala da shi abin da yasa yace masu dabi'a kubutacciya lafiyayya mahaukaci baya damuwa da najasa haka ne ko ba haka ba bai damu ya kwana cikin najasa ko ya birgima da ita ko abin amma in dai dabi'ar ka lafiyar ta kalau kana cikin hayyacin ka to duk wani abu wanda yake na kazanta ne zaka ga kana gudun sa haka ne ko ba haka ba to shine yace dukkanin abin da kubutacciyar dabi'a mutumin da ke da hankali yake da sanin ya kamata yake da nutsuwa yake kyamar wannan abun to wannan abun najasa ne وَيَتَحَفَّظُونَ عَنْهُ kuma sannan mutane suna kokarin kare kansu daga ya taba su dan adam in dai hankalin sa ya kai hankali baya so kashi ya taba shi haka ne ko ba haka ba baya so fitsari ya ne ya taba shi baya so kare ya zo ya ne ya lashe shi ko kuma ya ainihin wato shafa mishi yawun shi haka ne ko ba haka ba baya san alhanzir ko wani makamancin haka ya zo ya taba shi daga cikin abubuwan da aka haramta naman sun naman su kuma aka najastar da yawun su ko kuma majinar su to duk abin da dan adam ke kaucewa baya so ya taba shi saboda najastuwar sa ko kazantar sa to wannan abin zai wahala ka samu ba najasa bane ina fata an fahimci magana wa yaghsiluna thiyaba idha asabahum kuma suna wanke tufafinsu idan ya taba jikinsu duk abin da dan adam yake son wanke tufafi in ya taba jikinsa to da wahala ka samu wannan abin ya zamanto ba narsa ba sai malam ya bada misali yace kal azrati kamar bayan gari wal bauli kamar fitsari dan adam in dai hankalinsa lafiyarsa kalau baya so kashi ko bayan gari ya taba shi haka in dai hankalinsa lafiya kalau baya son fitsari ya bi ya taba shi to da fitsari da bayan gari a bisa wannan ta'arifin tun kafin a je ga hadisi ko aya sun zama menene najasa amma wannan ta'arifi ne fa lugawi wanda ake kokarin bayyana mana to sai malamai wannan magana yace ka karanta ar-radatun nabiyya zaka same shi zaka samu bayani akan haka sai yace wal aslu fil ashiya'i al ibaha wat tahara wal aslu asali fil ashiya idan gane da duk wani abu da ka gani a duniyar nan at-tahara sunan wannan abin mai tsarki sai in shari'a ta zo ta ce wannan abin ba hilal tsarki na dasa ne jama'a kun fahimci magana duk abin da ka gani a duniya kawai kai masa mu'amalar abu mai tsarki sai in wani dalili ya zo ya nuna cewa wannan abin ba shi da tsarki to sai ka dauke shi a matsayin najasa saboda shari'a ta ce shi din najasa ne amma in babu dalilin da ya nuna cewa wannan abin najasa ne to ka ci kai mu'amala da abin ka ta hanyar ibada kawai shi yasa a karkashin haka duk ruwan da ka gani jama'a kun fahimci magana da kyau ko tunda asalin ruwa a shari'a menene mai tsarki ne to kana ganin ruwa kaga abin alwala idan kana bukatar alwala kana ganin ruwa kaga abin wanka in kana bukatar wanka kana ganin ruwa kaga abin tsarki in kana bukatar tsarki saboda me zaka dauko ainihin wato al-aslu fil ashiya al-ibaha abin nan at-tahara asali dangane da duk wani abu da ka gani shine ainihin wato tsarkakakke ne sannan wal ibaha duk abin da ka gani abin da ya za a iya ci ko za a iya sha in ka gaihi sunan sa halal jama'a kun fahimci magana da kyau ko yanzu misali in ka shiga jeji duk bishiyar da kaga tayi yaya in dai kana da masaniya akan in ka ci ba za ta cutar da kai ba ba za ta hallaka ka ko ta sanya maka wata jinya ba to ya halatta ka balli ganyanta ko ƴaƴan itatuwan ta ka ci baka da matsala duk dabbar jeji ina fata kuna fahimtar magana da mafarauci ya je ya kama ko kuma ya ainihin wato harbo daga tsuntsaye da sauran wanda suke ainihin wato menene tafiya a kafa daga cikin barewa ne a'a abin nan dila ne a'a wane ne madamar ka gansu ka kama sunan su halal domin al-aslu fil ashiya al-ibaha sai fa dabbobin da shari'a ta ce haramun ne a tunaman su jama'a kun fahimci maganar da kyau ku dan haka kenan kaga a karkashin wannan shine maganar mu za ta dawo cewa halal ta fi fadi sama da me sama da haramu me dalili saboda su haramun din kididdigaggu ne akan yatsu suke ba su da yawa amma banda su sai a ce komai ka gani ya halatta kace dan haka mafarauci in ya shiga shi yasa za ka ganshi wata ranka ganshi da dabbar da baka taba ma tsammani ba baka taba ganin baka taba tsammanin ma irin wannan dabbar akwai ta a duniya ba amma ya harbo ya taho da abin shi ya halatta gare shi tunda nassi bai zo karare ya nuna cewa wannan dabbar haramun bace amma akwai dabbobin da Allah ya haramta cin naman su ko kuma manzon Allah ya haramta cin naman su a cikin shari'a misali irin hankaka irin shirwa irin angulu ina fata an fahimta da sauran irin waɗannan dabbobi shari'a ta haramta a ci naman su jama'a kun fahimci magana wannan ga mafarauci da wanda yake zaman gida duka amma in ba irin su ba to duk wani dabba da ka gani a ainihin wato jeji kana iya cin naman ta ba matsala da izinin Allah wannan shine sai kuma irin dabbobin da suke da menene faratu ko kuma suke da menene fika kamar irin zaki ko damusa ko wani makamancin haka to irin waɗannan dabbobin tunda su nassi ya nuna duk dabbar da take da wannan suffar ko take da wannan abubuwa to an haramta cin su amma banda su duk dabbar da ka kama kana iya ainihin wato cin naman ta wannan kenan domin irin waɗannan ka'idoji jama'a da ake bayarwa suna daga cikin abin da suke taimakawa wajen ai gaggawar gane me ake bukata dan adam musulmi ya kula da shi me ko ba ai akwai wani daga cikin magabata ya kawo kissar wani bawan Allah ne ya shiga jeji da littafi yana ta bincike akan dabbobin da suke yin koyi da kuma dabbobin da suke haihuwa ina fata an fahimta dabbobin da suke menene koyi da dabbobin da suke haihuwa san da ya rubuta littafi kusan shafi 1000 dabba kaza koyi take dabba kaza haihuwa take dabba kaza koyi take dabba kaza haihuwa take dabba kaza san da ya rubuta kusan shafi 1000 sai da ya gama ya fito sai suka haɗu da wani daga cikin magabata sai tambaye shi wani ya lafiya na ganka da dimun littafi yace wallahi ai wannan littafin da kake gani shekara da shekaru na rubuta shi yace me ya faru yace na shiga jeji ne ina ta bincike akan dabbobin da suke koyi da kuma dabbobin da haihuwa suke yi kamar yadda dan adam ke haihuwa sai yace to ai ka bata lokacin ka yace me ya faru yace kaida ce kawai za a baka guda ɗaya da haka za ka gane ba sai ka tsaya a wani lokaci ba yace duk dabbar da ka ganta da kunni in dai tana da menene kunni yace to haihuwa take yi amma in dabbar ba ta da menene kunni to koyi take yi kaga an bashi wata gamammiyar kaida wanda ta hana ta sauwake masa duk wannan shekaru da shekarun da yayi haka ne ko ba haka ba to yasa sanin kaida na cewa kaza shine kaza a cikin al'amarin da ya shafi shari'a yana da matukar saukakawa mutum wajen bincike da wajen karatu kuma ka lura ga gani haka ne yanzu nan na san ka tuno dabbobi da yawa waɗanda suke da kunne kuma haihuwa suke yi haka ne ko ba haka ba kuma ka tuno waɗanda ba su da kunne koyi suke yi kurciya tana da kunne ne kaga koyi take yi tattabara tana da kunne koyi take kaza tana da kunne koyi take to haka duk dabbar da ka ganta da kunne to haihuwa take duk dabbar da ba ta da kunne menene shikenan koyi take kaga ya samu kaida gamammiya wanda ta sauke masa duk wannan aikin da ya tashin wahala a kai an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine dan haka yake cewa wal aslu fil ashiya al ibaha asali dangane da duk wani abu da ka gani sunan sa halal sai fa in dalili yazo ya nuna cewa kaza ba halal bane kaga daga nan yanzu kai rike wannan kaidar komai halal ne sai in shari'a ta ce kaza ban da shi shikenan kawai duk tufafi da ka gani halal ne ka saya ka dinka ka saka sai fa in shari'a ta ce kar ka dinka tufafi iri kaza misali alhariri tufafin alhariri shari'a ta hana dinka shi haka ne ko ba haka ba da irin su dibaj da sauransu duka shari'a ta hana amma banda irin alhari irin dibaji diyanin da ka gani sai ka dinka sai kuma irin misali yellow tufafi yellow tufafin da yake yellow ne sosai da ka sani to irin wannan manzan Allah ya nuna cewa namiji ba zai dinka ya saka ba dan wani mutum ya sako yellow tufafi sosai a jikin shi yellow ko sosai ruwan dorawa to ina so a gane abin da kyau an san dorawa aiko yawa sai manzan Allah ya gani a jikin wani sai ya ce wannan halal mahaifiyarka ne ta baka aro ko sai ce a ya rasulullahi ya dinka da kaina yace a ai namiji bai kamata ya dinka wannan ba kaga annabi ya mar ishara zuwa cewa namiji maza ba sa mi saka yalon tufafi kenan to in ba nan ba duk tufafi da ka gani ka dinka ka saka ya halatta jama'a kun fahimci magana da kyau ko so sani irin waɗannan ka'idojin yana da matukar muhimmanci Allah ya shiryar da mu dan haka wal aslu fil ashiya asali dangane da al'amura al ibaha wa tahara da kuma tsarki faman za'ama najasata aynin ma yace dan haka duk wanda ya riya cewa wani abu kaza najasa ne fa alaihi bid dalili sai ya kawo dalili tunda komai da ka gani an nuna cewa babu najastuwa ta tare da shi sai abinda shari'a ta ce kaza najasa ne to duk wanda yazo da wani abu yace kaza najasa ne to sai ya kawo hujja ga yadda Allah yace najasa ne wannan abun ko kuma ga inda manzon Allah yace wannan abun menene najasa ne ina fata kun fahimci magana ba alaihi bid dalili fa inna hada bihi idan ya kawo ya yunkuru ya kawo dalili din fa zalika yace to wannan babu laifi fa bi hawa ni'ima kenan wa in ajaza anhu in ko ya gaza kawo hujja aw jaa bi ma la taqumu bihi al hujja ko kuma ya kawo dalilin amma dalilin bai kai ya zama dalili ba ina fata kuna fahimtar magana yace to fal wajibu alaina abinda ya zama wajibi akanmu al wuqufu ala ma taqtadihi al asl wal baraa shine mu tsaya akan al'abda malaman usulul fiqh suke cewa albara'atul asliya wato mu tsaya akan menene asali shari'a ta nuna mana shine duk abin da ba a kawo hujja akan cewa najasa bane to ka dauke shi a matsayin ba najasa bane duk abin da ba a kawo shi a matsayin haramun bane to ka dauke shi wannan abin cin sa ko saka shi ko rataya shi halal ne kun fahimci magana da kyau ko halal ne an gane magana da kyau ko wannan shine kaida yace li annal hukuma bin najasati domin hukunta cewa kaza najasa ne hukumun taklifiyun hukunci ne wanda yake shari'a take dorawa ta ummu bihil balwa wanda yake game gaba daya al'amura wanda za ta game a ce kaza ne kawai gaba daya abu kaza najasa ne to shikenan shari'a ta yi magana akan wannan abu dan haka duk inda ka ganshi sunan sa najasa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujja to kaga yin haka kuwa a ce kaza najasa ne ai bai yiwuwa sai an tsaye da menene hujja ko dalili jama'a kun fahimci magana da kyau ko sai yasa namba 3 yace karanta wannan magana din a cikin ainihin wato sahihu sunan menene Abu Dawuda ko da kuma Ar-Rawdatul Nadiyya ko haka ne na'am Allah shiryar da mu sai malam yace to kaga yanzu malam ya mana shimfida akan yanzu kenan duk abin da malam zai ce mana najasa ne to zai kawo mana Qur'ani ne yace najasa ne ko kuma hadisin annabi ne yace menene najasa ne ma'ana kenan bayan waɗannan abubuwan da malam zai kawo to duk wani abin da ba su ba to duk wanda yace najasa ne to ya kawo hujja shi dai ya kirgo abin da a iya binciken sa sune abin da shari'a ta yadda menene najasa ne kuma ga ayoyin sa ga hadisan sa da suka nuna najastuwar waɗannan abubuwa to in ku har kace bayan su kaza ma najasa ne to ka kawo hujjar ka kamar yadda malam ya kawo shine abin da nake gaya muku cewa shi malam ya tsaya ya takaitu ne akan iyakacin abin da ya tabbatar cewa binciken sa ya tabbatar da malamai sun hadu akan wannan abun shine kaza ko kuma ba shine kaza ba jama'a kun fahimci maganar da kike ko so yin jayar akan cewa kaza ne kuma ga hujjar su akai to wannan abubuwan ya debo ya zuba a cikin littafin nasa Allah ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna sai ce wa mimma qama ad-dalilu ala najasatihi daga cikin abubuwan da hujjoji suka nuna najasa ne al-awwal wa thani abu na daya da na biyu shine baulul adami wa gha'ituhu fitsarin dan adam da kuma bayan garin shi wannan shari'a ta nuna najasa ne gaba ɗayan su kuma ga hujjojin malam da zai kawo fa ammal gha'itu amma dalilin da yasa bayan gari ya zama najasa fali hadisi abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala saboda hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza wati'a ahadukum bin alaihi al-adha idan dayan ku ya tako bayan gari da takalman sa fa inna turaba lahu tahurun to ya sani kasa za ta tsarkake masa shi to yanzu karin bayani akan wannan yana farko tukunna al-adha yace al-adha idan aka ce al'adha da larabci yana daukar abin da duk zai cutar da dan adam cutar wannan in ma ta fannin ta taba lafiyarsa ko kuma ta taba tsarkakuwar tufafinsa ko jikinsa karkashin wannan shi bayan gari baya taba lafiya ta hanyar ya karce ka ko ya yanke ka ko ya cutar da kai ta hanyar ji maka rauni amma zai cutar da kai kuma ta hanyar najastar da tufafinka ko kuma gangan jikinka haka ne ko ba haka ba dan haka sai annabi ya kira shi al-adha abinda zai cutar da dan adam an gane ko kuma malamai suka ce idan an dauki bayan gari a matsayin abinda ke dauke da sinadaran da suke tabbatar da cikan lafiyar wanda yayi shi ko kuma jinyar da ke jikinsa to zai iya daukar ma'anar cutarwa din ma ta cutarwa da kuma cutarwa ta sanya najasa a jiki sai ya zamto idan mutum ya tako bayan garin wani daga cikin abin da zai cutu da shi na farko zai cutu da warinsa haka ne ko ba haka ba na biyu idan warin yana dauke da wasu sinadaran cututtuka da yake jikin wanda yayi wannan bayan garin to nan kuma zai iya harbuwa da wannan menene wannan cutar to kaga ya dauki ma'anar cutarwa ma ta gangan jikin gaba daya sannan ya dauki ma'anar cutarwa ta menene ta ainihin wato sanya najasa a jikin tufafin mutumin ko kuma a jikinsa gabaki daya a karkashin wannan kenan bayan gari ta kowace fuska gaba daya cuta ne matsala ce sannan kuma najasa ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wannan hadisi jama'a kun fahimci magana to sai matsala ta biyu wani ya dauka cewa iya ruwa ne kadai yake gusar da menene najasa sai ga wannan hadisin karara ya nuna mana banda ruwa kasa ma tana daga cikin mai gusar da menene najasa da wannan ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana yin tsarki na istijmari shine tsarki da dutsi ko kwankere ko wani ainihin wato daga cikin tsingarumai da Allah madaukakin sarki ya baza mana a doran kasa kana iya amfani da shi wajen gusar da najasa
sannan duk da cewa babi ne shi ba mai zaman kansa zamu zo amma abin da ya jawo maka wannan magana saboda annabi ya ce fa innal arda ko fa innat turaba lahu tahurun wani zai ce to ai malam in ne amfani da shi bana jin ya gamsar da ni wajen gusar min da abin da ke jiki na nan da rasa misali wani zai ce ya amfani da duwatsu guda uku amma kuma har yanzu yana jin laima-laima da damshi-damshin bayan gari a jikinsa to menene mafitar wannan mafitar wannan na farko dai abubuwa ne guda biyu abu na farko cewa da aka yi da kai amfani da guda uku fa ba an takaita maka akan guda uku bane abinda manzon Allah yace kai wuturi kuma a shari'a yana farawa daga kwaya nawa kwaya uku kaka iya in ka ji bai gamsu ba qarabi akai sun zama nawa biyar in ka ji ba gamsu ba qarabi akai sun zama nawa bakwai in ka ji ba gamsu ba qarabi akai sun zama nawa tara sha daya sha uku sha biyar sha bakwai sha har iya lokacin da ka ji ka gamsu ya fita tsaf a jikinka sai ka tashi kawai ka tafi abinka jama'a an fahimci maganar da kyau ko an fahimci wannan maganar da kyau ko saboda haka kaga wannan sai ya nuna mana ashe kenan ba an takaita ma ne kawai akan kwaya uku ba ka iya yin amfani da sama da kwaya uku kuma sai ka ji ka gamsu sannan ka ainihin wato buka abin da zaka ci gaba da harkokin gabanka amma idan ba ka ji ka gamsu ba to ka iya maimaitawa ka maimaita Allah shi yarda mu dan haka dai baulul adami wa ghaituhu sai ka wannan hadisi sai malam yace wal adha abinda ake nufi da al'adha kullu ma ta'adzaita bihi dukkanin abinda zaka cutu da shi minan najasati na daga najasa wal qadari da ainihin wato abinda yake danyar najasa wal hajari da kuma abinda ya shafi na dutse was shauki da kokaya wa ghairi zalika da sauran abubuwa waɗanda suke makamanta irin waɗannan gabaki daya sai sauke namba sai yace karanta littafin aulul ma'bud a shafi na mujalladi na bi shafi na 44 an gane magana da kyau ko amma wal murad bihi fil hadith abinda ake nufi da ita anan da annabi yace in dayan ku ya tako kazanta ko ya tako abinda zai cutar da shi yace annajasatu annabi yana nufin duk abun da ya shafi najasa in ka tako kama huwa wadihun kamar yadda yana nan a fili idan ka lura a cikin ainihin wato hadisi ina fata an fahimta domin inda annabi yana nufin abinda zai cutar da kai ne na ya karci jikinka ko ya jima ciwo ai da ba zai ce fa inna turaba lahu tahurun ba kasa ita ne za ta tsarkake ba kaga kenan ya nuna tunda an ce kasa ne za ta tsarkake an nuna abinda zaka tako na cutuwan nan menene kenan najasa ne jama'a kuna fahimtar maganar da kyau Allah shiryar da mu wa amman bawlu amma fitsari fali hadisi Anas mun ce najasa ne fitsari saboda hadisin Anas anna a arabiyan wani balaraban kauye bana fil masjidi yayi fitsari a cikin masallacin manzon Allah faqama ilayhi ba'dul qawm sai wasu daga cikin mutane suka tashi a kansa za su kai masa duka faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace musu da'uhu kubarhi wala tuzrimuhu ay wala taqta'u bawlahu kar ku yanke mishi fitsarin shi shine wala tuzrimuhu ina fata an fahimci magana qala marawaitin yace falamma faraga lokacin da wannan mutum ya gama fitsarinsa da abi dalwin min ma'in sai annabi ya sa aka kawo guga ɗaya na ruwa fa sabbahu alaihi sai aka kuza akan menene akan ainihin wato fitsarin yanzu kaga kenan wannan ya nuna fitsari menene najasa ne saboda an kawo ruwa don meme ya tsarkake gurin to amma kuma ku lura yanzu zuba ruwan nan da aka yi ina fata kun fahimta ya nuna babu fitsarin a gurin na'am amma ruwan yayi mai akan fitsarin ya rinjaye shi shine dazu maganar da muka yi da kuma satin da ya wuce lu dai biyu na fitsari a cikin drum shi ya rinjaye fitsarin ko fitsarin ne ya rinjaye shi magana ta kara fito muku ana domin inda a ce cewa ne babu fitsarin daga zubin ruwan to ai maganar ma ba ta dauki ma'ana ba lalle fitsarin yana nan a gurin amma ruwan da aka zuba yayi me ya rinjaye shi dan haka yanzu guri ya tsarkaka kawai lalle akwai ruwa akwai fitsari a cikin drum din amma ruwan yayi me ya rinjaye shi, don haka wannan ruwan mai tsarki ne. Ya fita? To wannan shi ne, in ka tsaya kan nutsu a hankali za ka fahimci yadda magaganun suke tahowa. Allah ya shirye da mu. To shi ne yake cewa ainihin wato sai aka kuza a kayan wannan fitsari, da wannan kuzawar na gugar ruwa a kan wannan fitsarin wannan bawan Allah, sai gurin ya zamanto ya ainihin wato tsarkaku. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi, amma sai ya sa min, ma'ana Muslim kenan, wal lafzu lahu, ko lafazin na ainihin wato Muslim ne, sannan sai ya sa kha, har ila Bukhari shi ma ya rawaito, amma asalin wannan lafazin na waye, na Muslim ne, amma Bukhari ma ya rawaito kwatankwacin irinsa. Jama'a kun fahimci maganar? Wannan shine abu najasa ta daya da najasa ta biyu a shari'a, fitsari da bayan gari. Al-thalithu war-rabi'u, abu na uku da na hudu daga cikin najasa da shari'a ta tabbatar da cewa su najasa ce, shine al-maziyu wal-wadiyu. Akwai mazi, akwai wadi. To amma kafin mu ci gaba, ga wata mas'ala guda daya wanda ina so in kawo ta ne domin a dan wasa kwakwalwa. Lalle malam ya kawo cewa mazi najasa ne, kuma zai kawo mana hujjarsa da dalilinsa. Ya kuma kawo wadi najasa ne, ko kuma zai kawo mana hujjarsa. Ina fata an fahimta. Amma da Allah in tambaye ku duk da bamu iso ba, malam ya kawo mani a ku duba ne, watakila tabaro na ne bai nuna mun ba. To yanzu a gurin malam me matsayin mani kenan? To yanzu ku kun yadda? Kaga da ya faɗi fitsari, ya faɗi me bayan gari, abu na uku da zai biyo baya menene? Mani ya kamata ya biyo baya, ko ba haka bane? Domin yasa bai kawo shi ba, sai ya kawo mazi, ya kawo wadi, daga nan kawai sai ya tafi zuwa rausatu malayi ukali lahamahu, kashin abin da ba a cin naman shi. Za ku yi jawabi. Shi yasa nace bari in kawo, kowa sai ya watsa kwakwalwarsa akan wannan. Ina fata an fahimta. Allah ya shirye da mu. Shi yasa wato ba za ka gane kai waye ba sai kana karatu. Malam Musa Allah ya saka mishi da alkhairi, kullun yana faɗa mana wannan kalmar, yana cewa ba ka gane jahili ne kai sai ka shiga fagen ilimi, sai ka gane ashe tun da can kai kana tabatawa kanka lokaci, kana ta abin nan daga kai, kai ka san wani abu, wallahi ahe ba abin da ka sani a shari'a. Sai ka shigo an mujjiga ka tukunna, sai ka gane akwai aiki a gaban mutane, wallahi. Allah ya shirye da mu. Za mu zo kan matsala, kar ku damu, na kawo muku ne, kowa ya shiga taitayin sa. Shi yasa na kawo duk mun shiga taitayin mu, haddani da nake magana. Al-maziyu wal-wadiyu, mazi da menene? Da wadi. Sai malam yace fa ammal maziyu, amma shi mazi, fa huwa ma'un abyadun, wani ruwa ne fari, raqiqun, wanda yake tsinkakke, lazijun, wanda yake mai saurin bushewa ko mai saurin kamewa. Yakhruju inda shahawatin, yana fita ne yayin da sha'awa ta fito ta taso wa mutum. Lokacin da mutum ko ya ga wani abu na sha'awar mace, ko kuma yayi tunaninta, ko wani abu makamancin haka, idan har gabansa ya miƙe, to a daidai wannan lokacin ne wannan abin yake fita. La bi shahawatin wala dafqin. To ka lura anan yace inda shahawatin, sai kuma yace la bi shahawatin wala dafqin. A lokacin sha'awa sai ce ba wai da sha'awar ba, ba kuma da tunkuduwa ba. To me ke nufi da wannan maganar? Shine malamai suna da kunya, sau da yawa idan sun zo kalmar saduwa ba sa bayyana ta karara, sai su bada ita da wata ma'ana. Ya rage naka kai mai karatu, ka san yaran su, ka san ya za ka yi musu fassara. Domin in ka ce inda shahawatin, sai kuma ka ce la bi shahawatin, to me kenan? An faɗa an warware kenan? Ba haka bane. Abin da yake nufi da la bi shahawatin na gaba shine ba da saduwa ba. Wato shi mazi yana fita ne idan sha'awa ta tashi ba tare da mutum yayi mai ba, ya sadu da mace ba. Ina fata an fahimta. Sai ce wala dafqin, kuma shi ba tunkuduwa yake kana jin tsartuwar fitar shi kamar yadda mani yake tsartuwar fita ba. Shine ma'anan dafqu, baya tunkuduwa lokacin fita. Ina fata an fahimta. Shi yasa mazi sau da yawa ga wanda suke samu, yake samun su, sai ya miƙe tsaye kawai sai jillaima a jikin wandan shi haka ne ko ba haka ba baya sanin lokacin da abin ya fita to wannan idan ya fita a jikin dan adam sunansa menene mazi ma'ana malam ya faɗa mana formular yadda zaka gane bambanci tsakanin mazi da wadi da kuma mani ina fata an fahimci magana dan haka shi mazi yana fita ne lokacin da sha'awar mutum ta tashi amma ba tare da ya ji fitarsa ba kuma ba tare da ya ainihin wato a sadu da matarsa ko kuma iyalinsa ba wala yaqubuhu futurun sannan kuma wani yanayi na alamun cewa wani abu ya fita yanzu misali in mani ya fita a jikin mutum ai jikinsa yakan mutu ko ya ji wani irin kasala hakan nan na wani lokaci to shi mazi idan ya fita maka baka jin irin wannan na fata an fahimta wa rubbama la yahussu bi khurujihi sau da yawa ma dan adam baya ji a jikinsa cewa mazi ya fita masa wa yakunu zalika lirajuli wal mar'a kuma hakan takan samu ga dan adam namiji takan kuma samu ga wacece ga mace jama'a kuna fahimtar maganar da kike ko to wannan shine to a ina ya samu wannan yace karanta sharhun muslim na al-imam an-nawawi zaka samu ainihin wato karin bayani dangane da wannan ta'arifi da muka yi na ainihin wato shi wannan mazi din sai yace wa huwa najisun shi mazi menene najasa ne walihada saboda haka ne ma amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi ghasli adh-dhakari minhu annabi ya umarnin da a wanke al'aura idan ya fita wa mutum kaga umarnin da annabi ya na cewa a wanke al'aura idan ya fita ya nuna menene kenan najasa ne ina fata an fahimta an ali qala yace dalilin mu akan haka ga hadisi daga ali dan abi talib Allah ya hada mu da ali dan abi talib a cikin jannatul firdausi yace kuntu rajulan madha'an ni na kasance mutun ne mai yawan fitar da mazi kasan wani haka Allah ya yi shi dan sha'awa kadan idan ta tayi sai wani abu ya fita na wannan mazi din a ainihin wato jikinsa shi ma baya sanin lokacin da abin ya faru wa kuntu astahi ali dan abi talib yace na kasance kuma ina da kunya an as'ala annabiy sallallahu alaihi wa sallama da na tambayi manzon Allah matsayina limakanati binatihi saboda matsayin yarsa a gurena ma'ana sirikina ne ai kaga kuma da kunya ai ko eh da kunya kaje kuma kana tambayar sirikinka akan abin da ya shafi irin wannan duk da cewa annabi ne ainihin wato ba a jin kunyar sa wajen zuwa a tambaye shi shi yasa wata mata da tazo sanda ma tayi muqaddima tace ya rasulullahi inna allaha la yastahi min alhaqi eh Allah baya jin kunyar fadin gaskiya sai tace fa hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin mace za ta yi wanka idan ta yi mafarki kuma maniyyi ya fito mata sai manzon Allah ya ce na'am idha ra'atil ma'a lalle ko za ta yi wanka idan ta ga ruwan maniyyi ya fita mata ma'ana ko da ta yi mafarki wani yana saduwa da ita in dai ba ta ga ruwan maniyyi ya fita mata ba babu wanka a kayinta an gane magana da kyau ko to wannan shine to dan haka babu jin kunya wajen fadin abin da yake na shari'a dan mutane su gane me ake bukata su yi kuma menene shari'a ta umarce su to amma wani lokaci hatta kansa manzon Allah yakan ainihin wato sakai wasu abubuwa hatta kansa Allah a cikin alqur'ani yakan sakai wasu abubuwa a cikin waccan sura yana cewa abuna ya ayyuhal ladina amanu idza ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu biyutan ghayra ba'ita ba wacce take magana akan idan kun je bayan gari aulamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba aulamastumun nisaa ai bi ma'ana au jama'atumun nisaa amma kaga sai ya amfani da karmar mulamasa wato in kun taba matan ku taba mace kawai zai iya jawo maka wanka ba zai jawo wanka ba sai idan me ta faru saduwa da fitar mani haka ne ko ba haka ba amma kaga sai Allah ya amfani da karmar mulamasa saboda ya nuna cewa akwai kunya wani lokaci wajen sakai wata magana amma ba wai dan cewa ba haka magana take ba wallahi a'ala to shine wa ammal wadi to mun ji menene mazi yadda yake da kuma matsayin sa a shari'a cewa idan ya fita za a wanke ainihin wato al'aura sai ce wa ammal wadi amma shi wadi fa huwa ma'un okay mun okay fa amartul miqdad ibn al-aswad sorry sai na umarci wani daga cikin sahabbai mai suna miqdad ibn al-aswad fa sa'alahu sai na tura manzon Allah na tura shi gurin manzon Allah nace zai tambayo mun fa qala sai miqdad yace min annabi yace yaghsilu dhakarahu idan mazi ya fito wa mutum zai wanke al'aurarsa wa ya tawaddau in kuma da yana da alwala alwala ta baci sai dai ya sake wata an gane maganar da kyau ko wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim amma muslim ya rawaito shi wal lafzu lahu lafazin na muslim ne sannan bukhari ya rawaito shi mukhtasaran ya kawo shi ainihin wato a takaice ina fata an fahimta wa ammal wadi amma shi wadi fa huwa ma'un abyad shi ma ruwa ne ainihin wato fari sakhinun mai dan kauri ya khruju ba'da al-bawli amma shi yana fita ne bayan fitsari yayi me ya fita shi wadi yana taruwa ne shi ma idan sha'awa ta tashi amma shi sai yazo sai ya kwanta a bayan fitsari kamar yadda idan ka zuba ruwa da wani gari hakan nan to sai garin ya kwanta can kasa ai ko ruwan sai ya taso ina sama da haka in ka ba zaka juye ruwan sai ka gama juye ruwan ya gama fita sai ka ga sauran ruwan garin kuma yana me yana fitowa to haka shi ma wadi yake idan ya taru sai ya kwanta a can kasar fitsari sai lokacin da dan adam ya zo yin fitsari bayan ya gama fitsarin can kuma sai a ganshi ya fita da dan kaurinsa haka ya fita shi ma wani lokaci kuma aqbal bauli dab da fitar fitsari yake fita idan mutum ya zo fitsari sai fara ganin sa da kauri tukun ya fara yin tsartuwa ya fita sannan kuma sai fitsarin ya ne ya biyo baya duka ba wanda baya faruwa to wannan shine menene shine wadi ina fata an fahimci magana sai malam yace wa huwa najisun shi ma najasa ne me dalili yace ibn abbas qala an karba daga abunna al imam ibn abbas yace al mani wal wadi wal madhi yace mani da madhi da wadi amma al mani amma shi mani fa huwa alladhi minhu al ghusl shine wanda idan ya fita za a yi menene za a yi wanka ina fata an fahimta wa amma al wadi amma shi wadi wal madhi da kuma madhi fa qala sai yace igsil dhakaraka ka wanke menene al aurarka aw madhakiraka ko kuma dai al'aurarka duka ana nufin madhakira ko kuma zakar duk ɗaya ne wa tawadda wudu'aka lis-salati sannan in ka zo yin alwala kai alwala irin ta menene irin ta sallah ina fata an fahimci magana kai alwala irin ta menene irin ta sallah wannan hadisi sahihi ne ya zo a cikin sahihu sunan abi dauda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi masa rahama to kuma ya zo a cikin haq yawwa zan dan yi misali yanzu kenan ya zo kuma a cikin ha'un qafun me yake nufi da haq eh bai haki hakim a haq ya zo a cikin haq imamul bai haki haka ne sauran kun yadda ta shikenan mu je zuwa Allah shiryar da mu to wannan shine ainihin wato matsayin mani abunan madhi da kuma menene wadi to sai malam yace abin da yake najasa na nawa na biyar sai yace rawsatu ma la yu'kalu lahabuhu wato kashin dabbar da aka haramta cin namanta ina fata an fahimta rawsatu ma la yu'kalu lahabuhu kashin dabbar da aka haramta cin menene namanta shi ma menene najasa ne a karkashin wannan kashin jaki menene najasa ne kashin kare menene najasa ne ina fata an fahimta kashin alade menene najasa ne jama'a kun fahimci magana duk dabbar da aka haramta cin namanta to kashinta da fitsarinta har ma da yawunta najasa ne daka in kare taba rigarka da yawu lalle sai ka je ka wanke ta ba za ta yi sallah ba in jaki ya taba haka idan alhanzur ko kuma alade ya taba jama'a kun fahimci magana da kyau ko kashin su da fitsarin su duka in sun taba ka ya zama najasa me dalili saboda su kansu asalin su najasa ne dan Allah ya haramta a ci naman su jama'a kuna fahimtar magana amma yanzu shine dazu magana da ne muku cewa malan tarifin da yayi mana na cewa dukkanin abin da ɗabi'ar ɗan adam take kyamar shi kuma mutane suke kaucewa daga ya taba su sannan in ya taba suka neman ruwa wajen wankewa wannan abin menene najasa ne to amma kuma duk da wannan ta'arifin ba kuma komai ne yake daukar wannan ma'anar kuma ya zama najasa ba shine abin da na manta ban yi bayani ba yanzu fisali dan adam idan ya tofa maka yawo a jikin tufafinka zaka yi sallah da wannan tufafin ko he ka wanke yawo zaka yi sallah amma dan adam yana kyamar yawo ko baya kyama yana kyawa ko baya son yawo ya taba shi kuma haka bane idan dan adam ya fata majina haka he sharota sai ya rufa maka ita na fata an fahimta shin zaka yi sallah da wannan tufafin ko sai ka wanke zaka yi sallah da shi to kaga kenan ba kowanne abin da dan adam ke kyamatarsa ko baya san taba shi ne ya zama menene ba akwai abin da ba na zasa bane da ba ku fahimci maganar da kyau ko to haka anan ma idan mun dawo waɗannan dabbobi idan suka yi maka irin wannan ko fitsari ko kashi jaki ko alhanzur ko kaza najasa ne amma idan tinkiya ta yi fitsari ya taba ka najasa ne ba najasa bane ina fata an fahimta in te bayan gari ka taba ya taba jikinka najasa ne ba najasa bane saboda me saboda su ya halatta a ci me naman su da wannan ne ma aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halanta yin sallah a garken dabbobi mutum zai yi sallah a garken menene dabbobi saboda kashin su da fitsarin su ba menene ba ba na dasa bane eh kananan dabbobi banda rakumi to zaka kawo dalili dama malam ya ce duk wanda yace kaza na dasa ne ai da nan anan muka karanta da koko to zaka kawo hujja banda rakumi muna jiran ka eh wannan ma wata hota ne daga cikin hujjojin da malamai suka fara amma yanzu rakumi ya halatta a ci naman sa ko yanzu kuma muka ce duk dabba da ta halatta a ci naman ta menene kashin ta da fitsarin ta menene ba na dasa bane sai fa ka kawo dalili fa ai shi kan ma fitsarin rakumi da kashin sa da nonon sa magani ne ma karewa yanzu haka in ka samu dunkulan kashin rakumi kamar guda 10 ka je ka bar ya bushe ka daka shi a sa masa daddawa da yaji wallahi ka dinga barbada abinci kana ci ko lafiyar ka kalau sai ka kara watsakewa wallahi balantana a ce ba kana lafiya to kaga yanzu haka kawo hujja sun kara ritsa ka maganar sa yana da dalilin da yasa ya faɗi wannan magana na cewa ba a sallah a garken menene rakumi amma abinda malamai suka ce ba dalilin da yasa annabi ya hana yin sallah a garken rakuma ba dan saboda rakumi kashin sa ko fitsarin sa menene ba najasa bane ba sai dai shi rakumi yana da wata yanayin halitta da yanayin dabi'a wanda take da kama da dabi'ar aljanu so ana ganin yin sallah a garken sa yana iya cutar da dan adam jama'a kun fahimci magana domin daga cikin dabi'unsa wanda ake ga suna da alaka da dabi'an aljanu shine rakumi baya mantuwa idan kai masa abu yau ko nan da shekara 10 ne aka sake dawowa gurin ya ganka wallahi sai ya tuna ka masa wani shegantaka kuma sai ya dauki fansa akan ka ni din nan da nake muku magana wani abu ya taba faruwa a kofar gidanmu a kauyenmu ka san duk shekara sukan shigo da kanwa ga wanda suka yi zaman karkara musamman wanda suka yi zaman irin garuruwan mu bangaren kanawa haka ya sun san da wannan layi layi suke bi suna tallan kanwa ana saya saboda kanwar su tafi kyau kuma tafi araha tafi kuma amfani da maganin da ake bukata za a yi da ita dan haka iyayenmu sukan jira har shekara ta zagayo waɗannan masu rakumi masu sai da kanwa su zo su sayi kwano 5 kwano 10 wani ma ya sayi rabin buhu sai kuma shekara an ta zagayo da ita za a yi miya da ita za a yi maganin ciwon ciki da ita duk komai da ita ake yi to sukan biyo su zo su sassayar su sassayar sai su fita sai kamar sati suna yawo a garin sun ga gama sayarwa sannan sai su fita to akwai wata waka da yara suke amma ba zan yi muku ita ba dalilin da yasa ba zan yi ba a cikin kalmar wakokin akwai wasu maganganu wanda ba tarbiyya a cikin su gaskiya an gane ko irin waka ce irin ta yara hakan nan to wata yarinya makwabciyar mu sai ta fito ta zolai wannan rakumi har tana jifansa da itaci, tana jifansa da dutsi, tana rera masa wannan waka. Rakumin nan ya juyo ya kare wa yarinyan nan kallo, wallahi malam ya kai kusan minti biyar, dan har sai da masu kanwar suka tada fauran suka yi gaba, akai ya bar kofar gidan, yake bar kofar gidan yana ta kallon kofar gidan bayan yarinyan ta shiga, yana ta kallon kofar gidan da kyar. Suka rarrake shi suka ja akalan shi yayi gaba. To bayan sun wuce, sai ɗaya daga cikin su ya dawo, sai ya ce wa masu gidan, ku yi hankali da wannan yarinyar, kada a bari wata shekara mu dawo ta gurin nan a bar yarinyar nan ta fito waje. Wallahi malam, san da ya faɗa a gabana akai wannan abu. To sai suka ɗauki maganar wasa ne ko ya ne, wallahi shekara biyu nake tsammani ko uku aka sake dawowa, suka sake dawowa ta wannan layi, kawai sai ga wannan yarinyar ta fito. Kuma ta fito ne ma ba ta fito gurin raƙuman ba, aika ta fito da gudu, ta fito za ta wuce, wallahi raƙumin nan da ya hango ta, wallahi sai kubuce daga hannun mai abu na ɗinsa sai ya bi ta. Yana zuwa ba wani abu da ya yi, kawai sun kuyo da kansa ya yi, kawai sai ya haka ya haɗa ta da gini gif hakan nan, kawai sai ya dawo da kansa ya ɗaga sama sai ya koma. Ga wanta aka ɗauka a gurin ya kashe ta. Wannan ra'ayal ayn. So don haka shi shari'a ta hana a yi menene, a dinga yin sallah a garkensa, saboda ana ganin yana da wani bangare na jinnu yana cutarwa, amma ba wai don fitsarinsa ko bayan garinsa menene ba, na jisa ba ne kai. Balma ya tabbata wasu daga cikin kafire suka zo suka nuna manzan Allah sun musulunta, suka yaudari manzan Allah, suka musulunta. He zazzabi lokacin Madina tana Yathrib dinta, ya ahla Yathrib la maqama lakum farji'u, lokacin tana Yathrib, ma'ana lokacin annabi bai mata addu'a irin wannan nunkufurci na Madina ya fita ba. Farko-farkon kaurar manzan Allah, idan mutum ya shigo Madina sai zazzabi ya kama shi, ciwon kai, ciwon ciki, sai ka ji in ba fita kai a garin ba hankalinka ba zai kwanta ba. Har san da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa garin addu'a cewa Allah ya dauke wannan masifa daga Madina. Wata rana yana kwanciya yayi bacci, sai ga wata tsohuwa ta tahi kanta a cikuikuye ta tafi Juhufa. Na fata an fahimta, wanda Juhufa da shine abin nan dinmu, menene dinmu, miƙatun mu. Na fata an fahimta, kafin ruwa ya me ya mamaye gurin, sai ta je wannan guri, lokacin yana kauye yana can bayan gari, sai ta je ta zauna a can. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tahi bayan an yi sallah, ya gaya wa sahabbai cewa addu'ar ta yi da ya yi na cewa Allah ya ɗauke masifa a Madina, Allah ya amsa masa, dan ya nuna masa wata tsohuwa ta tahi daga cikin garin nan kanta a cikuku, ta tafi Juhufa ta je ta zauna, ya ce to wannan masifar ne. To kafin Madina ta koma normal ba matsala, waɗannan bayin Allah suka zo suka musulunta gurin manzan Allah. Bayan da suka musulunta, sai zazzabin Madina ya kama su, suka ainihin wato shiga cikin wani yanayi mara daɗi. Daga ƙarshe sai annabi ya ce musu, to a raka su gurin mai gadin raƙuman zakka, su je su su sha fitsarin raƙumi da nonansa, su ci kashin raƙumi, Allah zai ba su lafiya. Kuma abin da ya faru kenan, suka zo su suka sha nonan raƙumi, suka sha fitsarinsa, suka ci bayan garinsa, suka samu wasauki, suka warke. To amma da suka tashi, sai suka yi godiyar mayu, shine uridu hayatuhu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu. Mawaki yace ina son ya rayu, shi kuma yana so na mutu, sai na bar abin da nake so saboda abin da yake so. Ko ba haka bane, ni ina so ya rayu, shi yana so in mutu, sai na bar abin da nake so saboda abin da shi ma yake so. Ina fata kun fahimta. Dan haka sai suka tashi, sai suka kama mai gadin raƙuman, suka caccaka kibiya a idanun shi, suka makure mishi wuya ya mutu, suka ɗebi raƙuman duk suka kora suka tafi da su. To shine can bayan azahar manzan Allah ya samu labarin cewa fa ga abin da ya faru, to sai ya kira su sayyidina Ali, safaratan da kenan ko, yace to maza a je a kama mun mutanen nan. Kafin la'asar, sai ga sayyidina Ali ya je ya koro waɗannan mutane da raƙuman. Annabi yace tit for tat, kamata dinu tudanu. Abinda suka yi suka kashe wannan bawan Allah, aje a yi musu haka. Su ma aka kama su, aka caccake idanunsu da kibiya, aka kashe su, suka yi ta mukunsu, su anan suka mutu. Kawai muhallin shahid anan, yanzu annabi ya sa an shame fitsarin raƙumi, an shame nonan shi, an cime bayan garin shi. To kaga wannan ya nuna cewa shi ba najasa bane, domin inda najasa ne ai manzon Allah ba zai yadda maka mu'amalanci da najasa balanta naka sa ta ami a cikinka a bakinka. Jama'a kun fahimci maganar da kike ko? Saboda haka wannan shine abin da malamai suka ainihin wato yi bayani. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To rawfatu ma la yu'kalu lahamu, bari mu karanta wannan gabar sai mu tsaya, an nuna mun lokaci yayi. Wato kashin abin da aka halatta aka haramta cin naman sa. An Abdullahi qala أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرد فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس. أن قانيكو حديث يتبت دقى عبد الله إن أكت عبد الله أكي شروع ما لم يسنى سواء أنا نفع عبد الله دم أمرني سي إذن وان عبد الله نيتو سي أفدوان عبد الله ني yace arada nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an ya tabarraza, manzon Allah ya bukaci zai kama ruwa. At-tabarruz shine al-bawl, mutun yana so ya fitsari sai a ce arada an ya tabarraza. Fa qala, sai annabi yace ijtini bi thalathati ahjari, kawo mun duwatsu guda uku. Wanda wannan hadisi zamu same shi can gaba a cikin babin da ke magana akan sarki da dutse, amma yanzu nan ya kawo mana shi ne dan ya bayyana mana wato na dastuwar kashin abin da bai halatta a cinaman sa ba. Yace shi Abdullahi sai yace fawajattu hajaraini, da naje laluba abin da annabi zai tsarki da shi na dutse, sai na samo duwatsu guda biyu. Saboda kaga a Madina ko mu ce Makka yawancin ta abin nan ne sahara ne, ba duwatsu sosai a ta gurin, sai ya samu ainihin wato duwatsu guda biyu. Warawfata himarin, kuma sannan sai ya samu kashin menene, jaki bushashshe shine rautha. Fa amsaka alhajaraini, annabi da ya karbe su sai yayi amfani da me waɗannan duwatsu guda biyu. Wa taraha arrautha, sai ya jefar da me wannan ainihin wato kashin jaki din. A wata ruwaya sai ya ce i'tini bi ghairiha, kawo mun wani daga cikin duwatsun, bar wannan kashin rako, abin nan kashin jaki din. Wa qala, sai annabi ya ce hiya rijisun, ita ma najasa ne. An gane ko? To wannan hadisi ya zo a cikin sahihu sunan ibnu maja da kuma ibnu khuzaima. Ai da ban faɗi kas ɗin nan ba, na bar ku kun faɗa. To amma an riga an faɗa wani abin nan ma. Wa huwa inda ghairihi biduni lafzi himar, amma ya zo a gurin ibnu khuzaima ɗin ba tare da ambatan lafazin himar ɗin ba. An gane ko? Wa rawahu kha imam al-bukhari, shi ma yayi ne ya rawaito shi. Warawahu na, waye ne na? Nasa'i shi ma ya rawaito shi. Warawahu ta, waye ta? Tirmizi ya rawaito shi. Warawahu jimun ha'un, waye jimun ha'un? Ibn Majah ma yayi menene? Ya rawaito shi. An gane magana da kyau ko? Dan haka dai hadisi ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefar da kashin jaki, yace ba za a yi tsarki da shi ba saboda shi menene? Najasa ne. Amma yayi amfani da duwatsu guda biyu. A tawatar waya kamar yadda muka ce ya bukaci a karo masa dutse guda daya, ya hada su suka zama ainihin wato uku. Dan uwa lokaci yayi, za mu takaita anan abinda muka faɗa daidai. Muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan sa. Wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku, subhanahu wa ta'ala ya yafe mana, ya sa albarka a rayuwar mu da kuma sa mu gama da duniya lafiya. Muna addu'a wa baban mu malam Adam mai hula, ya ziyarci wannan majalisi namu kuma ya tabbatar mana cewa zai ci gaba da zuwa wannan majalisi. Muna jin farin ciki da dadi a ce iyayenmu ne, kakanninmu ne, amma suna zuwa gurinmu domin su ji wani abu. Wannan ba karamin abin farin ciki bane, kuma suna karfafa mana gwiwa da irin wannan yanayi da suke ciki. Gahi girma ya kama, amma ana nan akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Muna addu'a Allah ya kara maka lafiya baba, Allah ya kara ma imani, Allah ya sa ka gama lafiya. Wannan dana ka malamin mu malam Musa, Allah ya kara masa albarka, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya, Allah ya sa mu dace. To shikenan baba, Allah ya saka da alkhairi, masha Allah, mun gode baba, Allah ya saka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.